أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحاري إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا حمة الشيخ اداروا لنا بهذا المحدي والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحباب رسول الله. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديك عربا مهيكو دداما تنزما رشيق بركات المكسابة عدوكو نماكو أو أنهم مثلا شميع البركة a karatun littafin Muktasar al-Aqdari wanda yake koya mana yanda zamu yi ibada ta sallah tun daga abin da ya shafi tsarki da masail na tsarki da kuma sallah da dukkanin abubuwa a hukunce wanda suke rataye da sallah. Idan ba a manta ba, a jiya Alhamis mun gudanar da wannan karatu, to a yau ma insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka tsaya. A yau Juma'a 6 ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1446, wanda yayi daidai da 11 ga watan 7 shekara miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2024. A yau karatunmu na yau shine halka na 14, ma'ana zama na 14 a cikin jerin giyan karatutukan da muke gudanarwa na wannan littafi na Muktasar al-Aqdari. Ajiya Alhamis shine muka gudanar da zama na 13, a yau kuma insha Allah shine zamu gudanar da zama na 14 insha Allah. Idan ba a manta ba, ajiya mun yi bayani ne akan fasli wanda yake mana magana akan haila, jinin haila da kuma matsaloli wanda ya shafi haila da adadin kwanaki na haida na mata da ajiya kenan, tare da kuma muka ƙara shiga wani fasli wanda yake mana magana akan abubuwan da mai haila ba za ta yi ba, abubuwan da shari'a ta ɗage ga mai yin haida, ko kuwa abubuwan ma da ta haramta wa cewa mai haida ba za ta yi ba. Sannan muka ƙare da faslin da yake mana magana akan jinin biki ko in ce jinin haihuwa da ainihin matsaloli na jinin haihuwa da adadin kwanakai wanda ya kamata, wanda su ne kai ƙurewar kwanakin da mace za ta iya gane cewa wannan jinin ba na haihuwa ba ne ya zama na ciwo, ko ko wannan jinin ba na haila ba ne ya zama na ciwo. Duka ajiya mun gudanar da wannan karatu insha Allah. To a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya ajiya. A jiya mun tsaya ne akan faslun fil awqat. To a yau anan za mu ci gaba insha Allah. Faslun, wannan wani fasli ne na daban wanda yake bayani rabewa insha Allah fil awqat, akan lokutan sallah, fil awqatis salah. Zai mana bayani ne akan lokutan sallah. Tunda muka fara wannan littafi, tun daga muqaddimat, dukkanin abubuwan da muke fasalan da muke gudanarwa ko muke karantawa suna mana magana ne akan tsarki. Tun daga kan muka kammala muqaddima, to magana ne kawai akan tsarki. Tsarkin nan, yadda za a tsarkake jiki, yadda za a tsarkake tufafi, yadda za a tsarkake wurin alula, da yadda za a tsarkake ainihin tsarki daga hadasi da khabasi. Shine duk a ƙarƙashin wannan ne alula ta shigo, a ƙarƙashin wannan ne taimama ta shigo, a ƙarƙashin wannan ne nifasi ta shigo, a ƙarƙashin wannan ne janaba ta shigo, a ƙarƙashin wannan ne ainihin haida duk ta shigo. To yau ne insha Allah za mu fara bayani ko za mu fara shiga fasli wanda zai fara mana magana akan sallah. An gama tsarki ya tabbata, an gama mana bayani mun san menene tsarki. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Albarmasa yana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dama kamar yadda malam ya tsara littafin sa sai da ya gama koro bayani na muqaddimat bayan ya gama muqaddimat sai ya shiga bayani akan yanda zaka tsarkake jikinka da tufafinka da wurin sallah da sauransu duka bayan kammala to sai kuma a shiga maganar sallah to kafin kai sallah ai kaga dole sai ka san wani lokaci ne ya dace lokacin sallah sai da ita sallah tana da lokaci kamar yadda karatu zai zo yanzu nan gaba insha Allah malai yace faslun fil awqatis salah wannan fasli ne wanda zai mana magana akan lokutan sallah lis salati awqatun sallah tana da lokuta mahdudat wannan aka iyakance mata la budda ba makawa an tu'addi fiha wanda ba za ka bada sallah ba sai a lokacin ta ba zai yi kai sallan ba sai lokacin da aka iyakance aka ayyana cewa wannan lokacin ne za a yi sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗan mana a cikin Al-Qur'anin sa mai girma cikin suratul nisa'i aya ta 103 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta lalle ku sani ita sallah kanat 'alal mu'mini ta kasance akan mu'mine kitaban wajibi ne dole ne wajibi ne kuma mawqutan wacce aka yi wa lokaci wacce aka iyakance ta da lokaci ai fardan mawqutan bil kitab ai farilla ce dole ce sannan kuma an yi mata lokaci a cikin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah kuma subhanahu wata'ala yake kara gaya mana a cikin wata aya a cikin wata sura a suratul hud aya ta 114 Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wa aqimu ssalata tarafan nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin Allah subhanahu wata'ala yace wa aqimu ssalata ku tsaida sallah tarafan nahar wani sashi ne yini wannan sashin yinin malamai suka ce abinda ake nufi anan shine a sallah asuba da azhar da al-asr su ake nufi sallolin nan guda uku a wazulfan min al-layl da wani aida ifatan min al-layl da wani yanki na dare wannan yanki na dare din shine sallan magriba da sallar isha dama a yankin dare ake yin su ba a yin su sai rana ta fadi kuma rana na faduwa dama to daga wannan lokaci dare ya fara shiga a Allah ya ce innal hasanat lalle kyakkyawan ayyuka yuzhibna sayiat suna tafiyar da munana suna ainihin kyakkyawan ayyuka anan malamai suka ce ana nufin sallolin nan na farilla guda biyar tun daga asuba azhar la'asar magriba isha wayannan salloli guda biyar kafara ce daga zunuban da bawa yake aikatawa ayyuzhibna sayiat suna tafiyar da munana ayyukan da bawa aikata zalika dhikra lizakiri wannan gargadi ne ga masu jin gargadin gargadi ne ake ga wa'inda suke jin gargadin Allah subhanahu wataala kenan a alwaqtu shi abin da ake nufi da lokaci na sallah imma waqtul adai ko da ya zama lokacin da ake bada sallar aw waqtul qada'i ko lokacin da ake rama sallar in ta wuce kenan wa waqtul adai amma kaga lokacin da ake bada sallah imma shi ma ya kasu kasho biyu imma ikhtiyariyun wa imma daruriyun ko ya zama lokaci zababban lokaci ko kuma ya zama lokacin laluri lokaci na laluri kamar da yadda bayani zai biyo bayan zu insha Allah wal mukhtar zababban lokaci lizuhri lisalati zuhr kenan zababban lokaci lokaci mukhtari kenan shine zababban lokaci lokacin mukhtari na sallar sallar azhar shine min zawali shams daga lokacin da rana ta yi zawali ila akhir al-qama zuwa ga lokacin da rana ta yi tsayuwarta tsayuwa cikakkiya to wannan shine mukhtari na lokacin sallar azhar wannan shine mukhtari na lokacin sallar azhar a tunda yanzu mukan yi amfani da agogo da yawa wannan lokacin shine yake shiga a yanzu kenan yanayin yanzu sai da lokutan yana canzawa sabili da canzawar yanayin da ake ciki an fahimta lokacin damuna lokacin sanyi lokacin zafi canza lokaci yakan tattanza lokutan sallah to amma a yanzu a halin yanzu da muke ciki lokacin sallar azhar kamar yadda muka faɗa yanzu yana farawa ne daga ƙarfe 12:46 ma'ana ƙarfe 1:14 daga wannan lokacin har zuwa ƙarfe 2:10 muktari ne na sallar azhar muktari ne na sallar azhar an fahimta da wal muktaru lil asr zababban lokaci na sallar asr shine min kama daga lokacin da rana ainihin ta tsaya a tsaran samaniyar ta sai tsayuwa madaukakiya ai qamatul a'la qamatul ula tsayuwa madaukakiya ilal isfirar har izuwa lokacin da zafin ranar ya gushe ga dai ranar amma babu zafi to wannan lokaci ne da za a yi sallar asar wa daririhuma amma kaga lokacin lalurunsu suwa sallar azhar da sallar asar to ita kuma wannan sallar asar bisa lura da lokaci na agogo tana farawa ne ƙarfe 3:59 ma'ana ƙarfe 4:01 tak shine daidai lokacin da sallar asar take farawa ƙarfe 4:01 da mutum zai yi sallah ƙarfe 4:15 lalle wannan sallar da yayi sallah ne ba lokacin la'asar ba yayi sallah lokacin azhar ita kuma sallah in kai lokacin ta bai yi ba kwata-kwata Allah ne baya ansarta saboda ita inna salatu kana al-mulki kitaban mawqutan tana da lokacinta Allah baya ansar sallar ibada idan lokacin ta bai yi ba dama ka yi sallah lokacin ta bai ba gware ka yi sallah lokacin ta ya wuce saboda lokacin ya dara ta iya wa lokaci na laluri Allah na ansawa lokacin laluri ko kuma ka ce lokaci ne na qada'i in Allah ya so zai iya amsa ma amma in lokacin bai yi ba kai a kwata-kwata ne babu ko alama cewa Allah ba zai amshi wannan sallah ba sai da lokacin ta bai yi ba wal muqtaru lil maghrib zababban lokaci na sallar maghriba qadru ma tusalli fihi ba'da shuruqiha shine gwargwadon lokacin da za a sallace ta bayan sharadinta ya cika to menene sharadinta sharadinta shine faduwar rana an fahimta sharadinta shine faduwar rana kowace sallah tana da muktari tana da daluri amma banda sallar maghriba sallar maghriba lokaci guda ɗaya tak take da shi shine lokacin muktarinta kana ida da ita shikenan daga lokacin ta an lokaci ya fita an fahimta sabanin sallar azhar tana da muktari tana da daluri lokacin sallar la'asar akwai muktarinsa akwai darurinsa to lokacin sallar isha sallar maghriba matukar sharadin lokacin yayi sharadin shine me shine faduwar rana matukar rana ta fadi to wannan lokaci sallar asuba sallar maghriba lokacin ta yayi kuma ana idan da wannan sallah to shikenan lokaci ya riga ya fita kenan an fahimta sannan idan ita ma muka juya zuwa ga lokaci ne yanzu da muke amfani da agogo sallar maghriba tana shiga ne ƙarfe 7 daidai shine lokacin da sallar maghriba take shiga ƙarfe 7 daidai shine lokacin da sallar maghriba take shiga dan haka duk wanda yayi sallar maghriba ƙarfe 7 bata yi ba to ba shi da sallar maghriba sai da lokacin bai yi ba amma wanda yayi 7:05 da 10:15 duk yana da cikin lokacinta sai dai kawai ta yayiwa kila ya jinkirta ta da yawa lokaci ya shiga ƙarfe 7 sai ya bari har sai 7:20 kaga ya ƙara wa kansa wasu lokuta masu yawa an fahimta to ya kamata ya yi ne a daidai lokacin da ba ma'ana aiwatar da sallah ba tare da an ƙara lokuta mai yawa ba amma ba bai yi laifi ba wanda yake laifi shi ne wanda yake sallah lokacin ta bai ba wannan kwata-kwata ma sallar gaba ɗayanta Allah baya ansa sallar saboda sallah dole ne sai an yi ta a lokacinta أول مختار للإشاء ذا بقبل لوكة نين صلى الإشاء من مغيب الشبكي دقى لوكة الشبكي يقويا لوكة الشبكي يقويا إلى ثلث الليل الأول إذوا قايا تكنكسو أكون داري شيني مختار لوكة صلى الإشاء مي أكني في عنين شيني bayan mun idan da sallah yanzu daidai lokacin da muke ciki yanzu mun idan sallah magriba in ka fita yanzu ka kalli gabas zaka ga wani abu wani dan jajajaja haka in ka kalli gabas zaka gan shi wannan jajajajan yana bacewa sai ya bace bat ba a ganin shi ko kadan to lokacin sallar isha yayi kenan an fahimta lokacin sallar isha yayi kenan to daga wannan lokaci har zuwa ina ne zababban mu ku tare lokacin sallar isha sai mala yace ila nis ila sulusul laylil awwal har izuwa kaso daya cikin ukun dare duka lokacin asalin mukutari ne na sallar isha an bayyana misali karfe nawa dare yake shiga dare yana shiga daga karfe 7 saboda karfe 7 rana na faduwa dare ya fara shiga kenan sai mi lissafi daga karfe 7 idan muka ce 7 8 9 10 11 12 ko karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 ana ji dan karfe 4 da minti 59 shine lokaci karfe 4 da minti 59 shine lokacin da alfijir yake ketowa to daga daidai lokacin nan kuma lokacin sallar asuba yayi an fahimta to sai yanzu mun lissafa awa 11 ne to wannan awa 11 a raba min ita uku mu gani ba za ta rabu uku ba sai da ko wasu 'yan mintuna ko za ta rabu amma dai wasu mintuna za ta shigo to bisa takadiri mu kaddara mu ce daga farkon shigar dare har zuwa lokacin da alfijir zai keto lokacin asuba awa 9 ne to idan muka raba awa 9 zuwa gida uku awa nawa za mu samu awa uku ko to tun daga lokacin da shafaki ya bace lokacin da muka kalli gabas muka ga wannan jajajajan babu shi shafaki ya bace an fahimta to sai mu lissafa awoyi uku har zuwa awa uku duka lokutan sallar isha ne kuma mukutari ba falaluri ba mukhtarinta zamu kawo hadisi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka mukhtarinta idan muka juya zuwa ga amfani da agogo kuma sallar isha tana shiga ne arfe 8 da minti 9 duk wanda ya sallar isha karfe 8 babu sallar kwata kwata babu ita saboda lokacin bai yi ba dan yake da wanda ya salla karfe sallar magriba karfe 7 ba sai ba wanda ya ma karfe 8 daidai sallar ba ta yi ba kwata kwata saboda lokacin yana shiga ne karfe 8 da minti 9 shine daidai lokaci a wannan yanayi kar a ce wannan kai tunanin wai kuma har zuwa gobe har zuwa watan gobe watan jibi watan gata haka za a yi ta sallah a ba haka bane da azumi ba haka muke sallar isha ba idan an tuna da azumi muna magariba ne karfe 7 sura kwata haka muka dinga shan ruwa ko ba haka bane yadda zaka gane shi lokacin yana karuwa ne tun minti 2 yana karuwa 3 4 5 har zuwa gashi yanzu mun kai lokacin da sai karfe 7 lokaci yake yi an fahimta haka ita ma ishar lokacin ana yi ne 8 sura kwata haka muke yin sallar isha da azumi an fahimta kuma lokacin ta ne amma tana ta karuwa zuwa gaba akwai inda in ta kai kuma za ta koma ta yi baya an fahimta shi yasa a majalisar malamai na tarayyar Najeriya suka hada wani a committee wanda ake cewa timing committee shi committee ne wanda suke tara malamai masana ilimin falaki wani ilimi ne wanda yake masanan ilimin su suke iya kiyaye lokuta na salloli suna amfani da tafiyar rana da kuma ainihin fitowar wata an fahimta su suke kiyaye wannan lokuta sai suke mu karana lokacin da daidai lokacin da muke amfani da agogo sai sa auna a daidai lokaci wanda daidai lokaci ne shafakin yake bacewa sai a auna to a gani to yayi daidai kuma da agogo karfe nawa an fahimta idan aka tara to sai suke tarawa sai su hada littafi wani wata ɗan kalanda haka a buga da Allah wannan kalanda yana da kyau a ce muna da ita a wannan masallaci kulli yawmin akwai ranakun lokacin sallah a jikinta an fahimta kamar yau juma'a idan mutum ya bi sunayen zai ga daidai lokacin yau juma'a ranar juma'a yau juma'a 6 ga wata almuharram ko daidai juma'a 6 ga wata almuharram azhar karfe nawa za a yi la'asar karfe nawa za a yi kuma kowane gari akwai daidai lokacin wani garin za ga an tsara minti biyu duk garin da ya fi kusa da gabas lokacin sallar yana farawa da wuri yanzu lokacin sallah a Maiduguri saboda ta bi mu gabas zaka ga kamar sallar isha yanzu na ce karfe 8 da minti nawa da minti 9 ko to kila su kaga karfe 8 daidai ne an fahimta ko kuma kila kaga ma 8 sora minti 5 dalili sun bi mu gabas in ka ƙara matsowa ka zo da maturu nan ma an fahimci me nake nufi ka ka ƙara baya da gabas lokacin zai ƙara raguwa haka har ka zo nan yanzu mu kuma nan Abuja kuma zaka ga lokacin ta saboda mun fi su kusa da gabas zaka ga lokacin Abuja su kuma kila zai iya kamawa karfe 8 da minti 11 a samu ƙara minti 2 dalili saboda mun fi su kusa da gabas nisan ka da gabas yanayin tsawon lokacinka da sallah an fahimci karatun da haka ya kamata kwamiti wannan masallaci a ayi kokari a samar da wannan kalanda din akwai ta sosai ana samun ta sosai akwai ta sosai Malam Abdulhadi ya san inda ake samu ta yana ganin ta kore yaushe yana da kyau galle kwamitin masallaci ya zama suna da wannan wannan kalanda sannan kuma waladanai wannan aka wake ta su dinga kiran sallah su dinga amfani da wannan lokutan idan ya karu da sun duba za su gani ya karu minti 2 ne ya karu minti 3 ne minti 5 minti 10 sun sani kuma wanda ke zaka ga a garin ba kowane kauye zaka gani ba dan akwai sunan garuruwa misali nan muna kasar Zaria ne kasar Zazzau dan haka idan kaga an rubuta Zaria to duk wani kauyuka dake yankin kasar Zazzau kasar Zaria to suna karkashin wannan lokutan da kaga an rubuta idan Kaduna ne suna karkashin Kaduna in cikin birnin Kano ne suna karkashin haka in kuma sun yi nisa da Kano kamar irin tudun wadan dan kade kaga tudun wada Kano ce amma nisanta da Kano ina ga ya kusa daga nan zuwa Kano tsakanin cikin birnin Kano zuwa tudun wadan dan kade to wannan nisan ya zama lokacin ta ba ɗaya bane shi yasa aka zayyana garuruwa har garuruwa na Kudu da sauransu duk akwai ta haka wannan muna ba wa kwamiti wannan masallaci shawara da ya kamata a ce an samar da wannan kalenda ta lokutan sallah ba dan komai ba sai da ya zama muna yin sallah a daidai kan lokacinta musamman wannan sallar da za mu yi yanzu nan gaba sallar isha duk wanda ya sallar isha karfe 8 wallahi ba shi da sallah dalili lokacin sallah bai yi ba amma ina nufin a wannan lokacin yanzu da muke ciki kar wani ya ce a'a hannan gaba kenan ko ko haccan baya a'a lokacin yana raguwa yana kuma karuwa an fahimci karatun na'am ila sulusul layl al-awwal lokacin isha tun daga karfe 8 da minti 6 lokacin isha ne har zuwa kusan karfe 10 a yanzu 10 na dare lokaci ne kuma mukutari zababban lokaci ba lokacin laluri ba lokaci ne mukutari amma malamai suka ce idan aka ga jama'a za su watsi kowa zai tafi ya kwanta ya bacci to kar a ce dole sai an zurfafa lokacin yayi nisa saboda ai ana yin jam'i ne don a samu albarkar juna a samu albarkar jam'i ko inna salata fi jam'i ko tabdalu min salatil fazi bi 27 daraja sallah a cikin jam'i tafi sallah kai kai daya da daraja da lada 27 to saboda a samu wannan ladan sai aka ce lokacin nayi sai ai sallah kamar karfe 8 din da minti 10 lokaci yayi an fahimta karfe 8 da minti 15 lokaci yayi da minti 20 duk lokaci ne amma sai mutum ya ce sai ya kai karfe 9:30 to kaga wannan ya tsananta lokacin ta ne tabbas ba wai ba lokacin ta bane kuma mukutarin ta ne amma me ya tsananta da yawa inda za a yi tsawo mutum 30 ne kila a lokacin sai dai kaga mutum 10 kaga menene ya tsananta shi kuma addini baya son tsanantawa an fahimta so za a yi wasu sun gaji sun yi aikin noma an gaji ana so da an ci abinci a kwanta
gobe kuma a yi sammako a koma aiki. To kaga nan an tsananta, amma kuma kada gudun hakan ya sanya kuma a jawo lokaci baya a yi sallah ba lokacin bai cika ba. Kwata-kwata Allah bai ansa wannan sallah. Da ka yi sallar isha ƙarfe takwas lokacin ta bai ba, wallahi gwara ka bari ka yi ta sai da asuba. Sai da in ka yi ta da asuba, ma'ana kafin a yi sallar asuba nake nufi. Ka yi ta ne a me, ya sunanta wannan sallar, sunanta ƙara'i, ko ba haka ba ne? Amma wannan sallar da ka yi kafin lokacin ya sunanta, ai ba ma sallar kai ba gaba ɗaya, ka dai motsa jini. Sai da ita sallah ba a yi ta sai me, sai lokaci ya shiga. A cikin farallan sallah za mu zo nan gaba, akwai me farko, dukulu me, dukulul waqti, dole sai lokaci ya shiga, fardun farla ne, dole sai lokaci ya cika sannan za a yi sallah. To wanda ya yi sallah lokaci bai cika ba, ai kwata-kwata ma ba sallah yi ba. Amma in nafila ya yi, to amsashi ya ce, ita nafila ana yi ta kowane lokaci, sai dai wasu lokuta da aka kiyaye, aka ainihin aka yi istisna, aka tsallake, aka ce ba a yi nafilfili a cikinsu, kamar lokacin da rana take hudowa ba a yi nafila a wannan lokaci, kamar bayan sallar la'asar ba a yi nafila a wannan lokaci, kamar lokacin da rana za ta faɗi, dab da za ta faɗi, nan ma ba a yi sallah a wannan lokaci. An bayyanta? In dai ba wannan lokutan ba, kowane lokaci za ka yi sallar nafila, ba na farilla ba, na farilla kowa ya san lokutan da kamar yadda muke zayyanawa yanzu. Na'am. Wa dariruhuma, sannan lalurin lokacin sallar isha, lokacin lalurinta shine ila dulu al-fajr, har zuwa lokacin da al-fajr zai keto. Matukar al-fajr bai keto ba, matukar baka ji an kira as-salatu khairun minan nawmi ba, ko da tsora minti biyar ne a kira as-salatu, ka tashi ka manta baka yi sallar isha ba, ko bacci yarin jaye ka, kai sallar isha wannan sallah idan za ka yi niyya a da'ance ba ka daɗi ba, kar ka ce wai ramako za ka yi, a'a lokacinta ne. An bayyana? Lokacinta ne, amma wani lokaci? Mun ce lokacin guda biyu ne ko? Akwai muktari, akwai laluri. To lokacinta ne amma na laluri. Ko kuma ka tashi ƙarfe biyu na dare ko uku, bacci yarin jaye ka ba ka yi sallar isha ba, kada ka ce wai ƙara'i za ka yi, ba ƙara'i za ka yi ba, a da'i za ka yi. Duk a cikin salloli guda biyar ba wacce take da lokaci mai yalwa kamar sallar isha, sai da tana da awoyi da yawa, kuma duk lokacinta ne babu. Amma kuma saboda haka, duk da yalwan lokacin, sai ya zama muna tauye mata lokaci saboda gaggawar mu yi sallah. To ka yi sallah amma lokacinta bai ba Allah bai ansa ba, to me amfanin yinta? A gwara ma ka kai, ka bari sai lokacin ya cika tsantsan, in ma wani abu za ka je ka yi, in ka yi kuka gama sai ku yi sallah. Sai da mai tana da yalwan lokaci, ba ina nufin gwara kakkayi wai kakkayi gaba ɗaya ba, abin da nake nufi kenan ba, ina nufin gwara kakkayi a wannan lokacin da asalin muktarinta bai cika ba. An fahimta? Na'am. Wa yashhadu li hadhihi al-aqat al-ahadith, akwai hadisai da dama wanda suke tabbatar mana da wa'innan ainihin lokuta na sallah wanda malam ya kawo a cikin wannan littafi na Muktasar al-Aqdari. Kama hadisin Abdullahi bin Umar, Allah ya kara masa yarda, kama hadisin Abdullahi dan Umar, wannan Abdullahi da ne ga Sayyidina Umar, shi kuma Sayyidina Umar kowa ya san shi ko? Sayyidina Umar bin Khattab ko? Halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu bayan Sayyidina Abubakar sai Sayyidina Umar. Na'am. Qal anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce waqati zuhuri, lokacin sallar azhar, idza zalati shamsu, lokacin da rana ta karkata, wa kana zillu, ya kara kawo misali, wa kana zillu rajuli qatuli qamatihi, a lokacin inuwar mutum tayi daidai da tsawonsa, to lokacin sallar azhar tayi. Idan baka da agogo baka iya kiyayewa ba, ko kuma in ka kalli rana ba za ka iya kiyaye cewa rana ta karkata daga sararin sama, ma'ana bayan ta zo tsakiyar sama ya zama ta karkata kaɗan, kada ya zama tana tsakiya, shi ne karkatan da ake magana ɗin zalisi shams. Idan nan ma ba za ka gane ba, to ai kana da inuwa ko? To duba inuwarka ta yi daidai da tsawonka, in dai inuwarka ta yi daidai da tsawonka, to lokacin mukutarin sallar azhar ya shiga. an fahimta wannan ukun duk wanda ka dauka idan kuma kana da agogo sai kai aiki da karfe 1 tsora minti 14 daga wannan lokaci lokacin muktarin ta shiga ta haka wanda ya salla karfe 1 salla azhar lokaci yayi salla azhar din shi kuma tayi kuma lalle lokaci yayi an bayyana wanda ya karfe 1 da rabi lokacin ta ne wanda ya karfe 2 duka muktari ne duk lokaci daya ne duka lokacin muktari ne an bayyana dukkan su sallar su tayi sai wanda ya tafi can zuwa karfe 3 to wannan shine ya shiga lokacin me shi ma qara'i a'a shi ma lokacin me lokacin daruri ba lokacin qara'i ba ba za ta zama qada'i ba har sai lokacin sallar la'asar yayi an bayyana shi kuma shine lokacin da inuwarka kuma za ta ninka ka biyu an bayyana duk da zamu kawo shi gaba a hadisi zai zo akan haka a kadul qamaihi shine tsawon kaman tsawon irwarsa malan ya hadiru al'asr matakan lokacin la'asar bai halarto ba bai zo ba wa waqatil asri manzala yace lokacin kuma sallar asar malan tasfur sham matakan rana bata sunkuyo za ta fadi ba to lokacin sallar la'asar an bayyana nan wannan hadisin yana nuna mana ya hada da lokacin muktari da lokacin daruri rana tana dab da faduwa kamar lokacin dazu da muka yi zikirin juma'a ana cikin yin zikirin juma'a sai ka zo ila bacci ko wani uzuri baka yi sallar asar ba to in zaka yi a lokacin ba fa qara'i zaka yi ba saboda ai lokacin sallar asar din ne amma wani irin lokaci muktari ko daruri tambaya nake lokacin laluri ne dan haka ada'i zaka yi ba qara'i ba an bayyana sai da lokacin na ada'i ne ba lokaci ne na qada'i ba ba ta zama qada'i har sai magariba ta shiga ma'ana har sai rana ta fadi imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi da imamu abu dauda da imamu ahmad bin hanbal sai wani hadisin shi ma warisa abi huraira da hadisin abu huraira Allah ya kara mishi yarda shine abdurrahman bin sakar kenan an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah irada mun Allah tabbata gare shi yace wa man adraka min al-asri rak'atan wannan ya riski raka'a daya daga sallar la'asar qabla an taghruba ash-shams kafin rana ta fadi faqad adraka al-asr haqiqa ya riski sallar la'asar ma'ana abinda annabi yake nufi anan wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sune suka rawaito shi ma'ana muttafaqu alayhi ne idan kazo mun ce sallar magariba tana farawa ne an bayyana tana farawa ne karfe 7 haka ne to sai kazo karfe 7 tsora minti 5 sallar magariba lokacin ta shiga ko bata shiga ba bata shiga ba kai kuma gashi baka yi sallar la'asar ba sai ka tada iqama ka fara sallar la'asar gaba ɗaya daga tsayuwarka da ruku'unka da sujjadanka na raka'a ɗaya sai ka cinye minti 5 din cif sai rana ta fadi kuma gashi raka'a ɗaya kai kenan zaka yi raka'a ukun da zaka yo daga baya kai su ne a wani lokaci lokacin sallar magariba amma raka'a ɗayan nan ta farko kai ta ne a wani lokaci lokacin sallar la'asar din ko manzo Allah ya ce hakika ka samu sallah daidai da kamar kayi ta ne akan lokacin ta laluri dalili sai da wannan raka'a ɗayan da ka dan samu ba sai da lokacin ya riga shige gaba ɗaya ba an fahimci karatun yawa wannan shine abin da wannan hadisi yake nuna mana warisa Abdullahi bin Amr bin As da hadisin Abdullahi dan Amr dan As kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa waqti salatul maghribi lokacin sallar magariba idza ghabat ash-sham lokacin da rana ta fadi malan yasqutu ash-shafaqa matakar shafaqi bai fadi ba bai buya ba misali lokacin da sallar magariba take shiga shine muka ce karfe 7 to wanda ya salla daidai karfe 7 lokacin sallar magariba ne wanda ya bakwai da rabi bakwai da kwata kai lokacin magriba ne matakar yawan nan shafakin da muka ce da shi yake gane lokacin sallar isha'i matakar be yayi ba be ya zama be bace ba to duk in kai sallah wannan lokacin daidai ne kai sallah a lokacin magriba an fahimta amma in dai shafakin ya kau to lokacin me ya shigo lokacin isha kenan kai sallah magriba na lokacin Allah zai ansa muna kete zata haka amma wannan lokaci kai lokaci na qada'i sai da wata sallah har ta shigo isha ta shigo lokaci ne na me na qada'i ma'ana ramako ina cewa qada'i an fahimci da me nake nufi ina nufin ramako kake yi kaman ta riga ta wuce ramawa kake yi na'am qada'i kuma shine yin sallah a daidai lokacinta a wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito sa da waninsa akwai wani hadisin shi ma hadisin sayyidatuna Aisha uwar mu'mine Allah kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fil isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin bayani akan sallar isha manzo Allah ya ce salluha ku sallati sallar isha fi ma baina an yaghiba shabqa ila sulusul layl daga lokacin da tsakanin bacewar shafaki izuwa ɗaya daga cikin kaso kaso ɗaya daga cikin ukun dare wannan tsakanin duk lokacin sallar isha ne kamar yadda muka bayani a baya daga lokacin da shafakin nan da muka ce dan jajajajen nan ya bace lokacin sallar isha daga lokacin har zuwa kaso na farko ɗayan farko na kaso ukun dare an fahimta shine kamar yanzu zuwa karfe 10 kamar na dare kenan an fahimta to wannan lokacin duka lokacin sallar isha ne kuma wannan lokaci muktari ba daruri ba an bayyana wannan hadisi a Imam An-Nisa'i ya ruwaito wannan hadisi sannan asalin wannan hadisin ya zo a cikin Sahih Bukhari da mutunan asalin hadisin mana ya ci gaba da gaya mana walil muktar lis-subhi ai ya kawo mana zababban lokaci da na laluri na sallar azhar da na la'asar ko da na magriba da na isha ya kawo mana na asuba to shine yanzu malamin zai ci gaba da bayani kan lokacin sallah na asuba wal muhtar lis-subhi zababban lokaci na sallar asuba min al-fajri daga lokacin da al-fajr yake so ila sirari zuwa ga lokacin da gari ya fara haske amma rana bata fito ba haske ne amma ba hasken rana ba an bayyana karatun na'am wadaru wannan lokacin to duka lokaci ne na muhtarin sallar asuba wannan duka lokacin lokaci ne na muktarin sallar asuba shine daga kan karfe 5 da kwata ko 5 da minti 10 har zuwa karfe 6 da kwata duka lokacin sallar asuba ne muktarinta ba daruri ba an fahimta muktarinta ba daruri ba zuwa lokacin isfira wadaruruhu sannan lokacin larulunta wanne ne shine mala yace ila dulu ishamsi shine har zuwa lokacin da rana take dab da fitowa to wannan lokacin shine lokacin daruri shine lokacin daruri shine kamar kace karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 dan a wannan lokacin rana bata fito ba amma tana dab dan karfe 7 rana bata fitowa karfe 7 ban tunanin rana na fitowa karfe 7 ba zaka ga rana na fituwa ne karfe 7 da dan wani abu an fahimta ko ba haka bane to wannan dan tsakanin kaga ba lokacin sallar asuba bane amma muktarin sallar asuba bane amma lokacin larurin ta ne an fahimta idan zaka yi sallar asuba a lokacin ada'i zaka yi ba qara'i ba matukar rana ta hudo tana fitowa shikenan an shiga lokacin qara'i in dai zaka yi sallar asuba a lokacin lokacin ta riga wuce sunanta ramako sunanta ramawa ɗaya ne da za ka yi sallar azhar amma ƙarfe 5 ko ƙarfe 4 a kasar rama ko za ka yi sai da har wata sallar ta shigo ta gaba to wannan shine lokacin sallar asuba wal qada'u amma shi rama ko wal qada'u fi jami' ma wara azali jami' ma wara azali duk abinda ke bayan haka sunan shi qada'i ma'ana duk lokacin da ba wannan lokutan da muka faɗi ba mun faɗi lokacin muktarin lokacin sallar asuba da kuma lalurinta ko da muktarin lokacin sallar asuba a zahar da lalurinta da muktarin lokacin sallar la'asar da lalurinta da kuma muktarin sallar maghrib ita ba ta da lokacin laluri da kuma muktarin sallar isha'i da kuma lalurin sallar isha to duk lokacin da ba wa'annan da muka lissafa ba sunan shi waqatul qada'i sunan shi lokacin ramako inda kai sallah ba cikin wannan ba to sunan shi ramako kai wannan sallah an fahimci karatun sunan shi lokacin ramako waya tadu lahu hadhihi al-ahadi shi ma wannan akwai hadisai da dama wanda zasu shedar da haka zasu kawo mana bayani akan haka hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar haka حديث سمرة بن جندب حديث سمرة بن جندب قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله إرادة أمنتن الله سكارة تبتع قريش يناتيوا لا يغرون أحدكم نداء بلال من الصخور لأن هذا بياد حتى يستطيع yace wannan yana magana ne akan lokacin da ake azumi kada kiran sallan bilalu kada kiran sallan da bilalu yake yi ya rudar da ku ya sanya ku kiyin sahur an fahimta domin bilalu yana kiran salla ne kafin alfijir ya keto shine ake cewa kiran salla na tashin mutane daga bacci ba kiran sallah na hudowa alfijir ba an sani cewa kowace sallah ana mata kiran sallah ɗaya ne ko amma banda sallar asuba kiran sallan farko ana yin shi ne dan mutane su bi tashi daga bacci su yi alula da sauran abin da mutum zai yi idan mutum yana cikin janaba ne nemi ruwa yi wanka an fahimta idan mace tana haila ne ta duba a wannan lokacin shin jinin ya tsaya ko bai tsaya ba wannan lokaci ake so mata su dinga duba sai da su tabbatar da in ya tsaya to za su yi wannan sallar asuba in bai tsaya ba to sun san ba za su yi sallar asuba ba an fahimta to sannan kiran sallah na biyu shi kuma ana yin shi ne lokacin da alfijir din ya keto shine lokacin da shi kuma bilal yake kira shine yake kiran as-salatu khairum minan nawm to a wannan lokaci da ka ji an kira as-salatu khairum minan nawm kenan lokacin alfijir ya keto shi yasa kiran sallan farko ba za ka ji an kira as-salatu khairu minan nawm ba saboda kira ne na tashi a tashi mutane daga bacci an fahimta shi kuma wannan na biyu kiran salla ne na lokacin salla ya riga yayi alfijir ya keto na'am ma wannan hadisi imam muslim da imam abu daud su ruwaito sa akwai hadisin abu hurairah shi ma Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ما يكيوان سيرا دامن شاء الله سكت أبطا غريش كالياتي من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وانا حديث من كانت وانا حديثي كتن كتن إرن ساكن صلى الله عليه وسلم معنا دوان نيرس كي صلى ركعة تل نصلى أصبا كافرانا تهودو hakika ya samu sallar asuba akan lokacin an gane me yake nufi anan ai na kawo misali dazu akan sallar la'asar wa ana kana tsora minti biyar rana ta fito sai kuka tada sallar asuba a raka ɗayan ka gaba ɗaya sai ka cinye minti biyar raka ta biyu a wani lokaci zaka kawo ta lokacin da rana ta fito lokacin sallar asuba ya ne ya fita to manzo Allah ya ce hakika ya samu ladan wannan sallar asuba saboda wannan raka ɗayan da ya riska kafin rana ta fito an fahimta wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito ma'ana hadisi ne muttafaqu alai wa hadisi Abdullah ibn Amr da hadisi Abdullah ibn Amr bin As anna annabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah irada mun ta Allah sabata gare shi ya ce wa waqatus salatu subhi kaga lokacin sallar asuba min tulu'il fajri daga lokacin alfijir da lokacin alfijir yake to malan tadul asham har zuwa lokacin da rana take dab da hudowa duk lokacin asuba ne har zuwa lokacin da rana take dab da hudowa matakar bata fito ba to lokacin asuba yana nan an fahimta amma rana na fitowa lokacin asuba ya fita idan kuma kai sallah asuba a lokacin wacce sallah asuba kai amma ame a wannan lokaci lokacin qada'i ya zama waqtul qada rama ko kai lokaci ya riga ya wuce kai ta an fahimta na'am warisa abdullahi ibn amru anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala da hadisin abdullahi ibn amru cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a qala manzon Allah yace wa qada'u fi jami'i ma wara'a zalik da hadisin abdullahi ibn amru wannan hadisin ya gabata mun karanta shi wal qada mallai yace shi kuma ramako fi jami'i ma wara'a zalik duk lokacin da ba wannan muktari ba ba kuma na laruri ba to ana kiran shi da suna lokacin ramako lokacin qada a lokacin qada kenan ai anna salatu zuhri kaga sallar azhar wal asri da sallar al'asr ba'dal ghurubi bayan rana ta fadi qada'u gaba ɗayan ta in kai ta kai qada'i ne ba kai adai ba mana kai ta ne ka rama ta ne ba kai ta akan lokacin ta ba wal maghribi da sallar maghriba wal isha da sallar isha in kai su ba'dal dulu'il fajri bayan alfijir ya keto sai kai sallar maghriba ko bayan alfijir ya keto sai kai sallar isha wannan sallah da kai kai qada'i ne ba kai adai ba kai ramako ne ba kai sallah akan lokacin ta ba an bayyana na'am wasubi hakanin sallar asuba ba da dulu'i shamsu bayan rana ta fito ita ma qada'i kai ramako kai ba kai ta akan lokacin ta ba wayajma'u hadhihi al-awqat a kullaha hadisin akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taro dukkanin wa'innan lokuta da lokacin qara'i da lokacin laluri wannan hadisin ya taro dukkanin wa'innan lokuta ga hadisin kamar haka an Jabir radiyallahu anhu an samu daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda wannan hadisi yana da tsawo zamu karanta shi a gurguje saboda yanayin lokaci anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah kira da aminta Allah kare tabbata gare shi yace ja'u jibril malaika jibril ya zo mun alaihi salam faqala sai faqala sai to manzon Allah qum miqe ya rasulullah tashi fasalli tashi mi sallah fasalla sai suka yi sallah azhar hina zalati shams lokacin da rana ta karkata thumma ja'u al'asra sannan sai lokacin al'asr yayi faqala sai malaika ya kara cewa manzala qum ka tashi fa salla mi salla fa salla al'asr sai suka yi sallar al'asr a wannan lokaci hina sara zillu kulli shay'in mislahu lokacin da inuwar komai tai tari daidai da tsawon sa an bayyana karatun wannan hadisi ya dunkule mana duka lokutan kaga mun ji sallar azhar ko lokacin da rana ta karkata shine daidai da lokacin da inuwa tai daidai da tsawon mutum shi kuma sallar la'asar aka ce lokacin da inuwar komai tai daidai da tsawon sa komai habbishiya komai aka ce habbishiya daidai har sanda in ka miƙar da sanda kaga daidai inuwar sanda kai fatanyar ka miƙar da ita ka kabe kaga tsawon ta yayi daidai da inuwar ta to lokacin la'asar yayi an bayyana na'am misla thumma ja'a al-maghriba sannan sai lokacin magriba yayi faqa sai yazo faqala sai yace qum kamike ya rasulullah fa salla sai suka yi salla a kun fa salli kamike mi salla fa salla al maghriba sai muka yi sallar maghriba annabi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi da sai da malaika jibril hina wajabati sham lokacin da rana ta bace lokacin da rana ta me ta bace daidai ne kace lokacin da rana ta me ta fadi yawa lokacin da rana ta fadi thumma ja'u isha sannan sai lokacin isha yi sai yazo mishi faqala sai yace ummi ke ya rasulullah fa sallimi ke kai sallah fa sallal isha sai suka yi sallar isha hina gaba shafaku lokacin da wannan shafakin ya bace shafaki dai na dazu da muke magana akan shi wannan dajjajjan ana ji thumma ja'u al-fajr sannan sai lokacin al-fajr yayi sai yazo masa faqala sai yace wa sallallahu alaihi wasallam qum kamike ya rasulullah fasalli kai sallah fasalli kai sallah fasalla al-fajr sai suka yi sallar al-fajr ba'ana sallar asuba kenan hina barqa al-fajr lokacin da alfijir ya keto har kwan ketowa alfijir amma inda au qala koko yace kina sada alfajr lokacin da alfijir ya keto dai duka sawun ɗaya ne da baraka da sada duk san ma'anar su guda summa jahu sannan sai malaika jibril ya zo masa minal gadi kashe gari an ji ranar farko duk ga lokacin suka yi sallah ko to rana ta biyu ma sai malaika ya zo masa للظهر دان أي سلة أظهر أجدك يو أنجي دي لوك سندعك نبركو فقال سيأتي قوم ميكي يا رسول الله فسلي كميكي كي سلة فسلة الظهر تذك سلة أظهر أنا دي حين صار الظل كل شيء مثله لوك سند إنو ركومي تيجي دي لسوانسا أتنا a farkon ranar da ya zo masa na farko wannan lokacin wata sallah akai yawa da asar akai kenan ashe shine farkon shigar lokacin la'asar karshen kuma shigar lokacin azhar amma ita shi sa malai ya ce hadisin nan ya tattaro mukutari da laluri duka a dunkule ana ji summa jahul asara sannan sai lokacin la'asar ya zo da lokacin la'asar sai ya zo faqala sai malaika jibril ya ce ya rasulullah qum miqe fa salla kai salla fa salla al asra sai suka yi sallar al asr hina sara zill kull shay'in mithluhu lokacin da inuwar komai ta ninka shi suka yi sallar me sallar al asr amma an tuna a wancan kuma ba wannan lokacin akai ba akashe gari dan wannan bayan ranar farko ne rana ta biyu shine aka zo kuma ake aka karawa yin wannan salla aka ƙara matsawa da lokacin rana farko an yi a lokacin mai muktari rana ta biyu aka yi a lokacin mai daruri an fahimta na'am summa jahu magriba sannan sai lokacin magriba ta zo sai ya zo waqatan wahidan lokaci daya rana na faduwa sai ya zo daidai wannan lokacin lam yazal anhu bai gushe ba summa jahu sannan ya ma'ana lokacin da yazo lokacin farko rana farko da yazo irin dai lokacin irin shi yazo rana ta biyu amma wata sallah sallan magriba kaga ita ba ta da laluri kenan mukutari take da shi kadai lokaci guda kawai take da shi an fahimta kamar yadda muke bayani a baya summa jaul isha sannan sai lokacin da lokacin isha yi sai yazo masa hina zahaban nisful layli lokacin da dare ya raba an gane a ranar farko da ya zo a wani lokaci ya zo lokacin da shafaki ya ɓace ko amma rana ta biyu sai aka ce ya zo ne hina zahaba nisful layl lokacin da dare rabin dare ya tafi kenan kila wajen ƙarfe 12 na dare ko ka ce ƙarfe 1 na dare rabin dare fa ya tafi to lokacin ya zo aka yi sallar me au qala sulusul layl ko kuwa malai yace ko kuwa shi malami ruwaya shakul rawi au sulusul layl ko ko daya daga cikin kaso uku na daren kaso farko uku kasan farko cikin kaso uku na dare kamar daidai muke bayani a baya an fahimta kaga ashe arzuwan da aka yi na farko da malaika jibril ya zo ya sanarwa da manzo Allah asalin lokacin sallar isha sallallahu alaihi wasallam kenan ya zo ya nuna mishi lokacin sallah wanne muktari zuwa na biyu kuma sai ya zo a lokacin daruri an fahimta na fasalla sai suka yi sallar isha summa jaa sannan sai ya zo masa hina asfara jiddan lokacin da gari yayi haske amma rana ba ta fito ba za a yi sallar bi za a yi sallar asuba an haji faqala sai ya ce manzo Allah qum miqe ya rasulullah fasalli miqe kai sallah fasalla sai suka yi sallar alfajr sallar asuba kaga ajiya an gane jiyan da nike nufi ko misali niku ajiya da malaika jibril ya zo sun yi sallar asuba lokacin da alfijir ya keto amma a yau kuma rana ta biyu sai ya zo lokacin da bayan alfijir ya keto har ma gari ya yi haske saboda ya nuna ma wancan lokacin mukutari wannan na yau kuma lokacin bai laluri ana ji summa qala sai mala'ika jibril ya ce wa sayyidina rasulullah ma baina hazaini kaga tsakanin wa'innan waqtaini lokacin nan waqatun sune lokacin sallah tsakanin lokacin da muka zo na jiya da na yau to dukkanin su lokacin sallah ne wannan tsakanin lokacin sallah ne an fahimci karatu kaga lokacin sallah yana da ruwa kenan akwai muftari akwai daruri in banda sallah daya ita ce sallar magriba na wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito shi sanan Imam Nisa'i ya fitar da shi Imam Ahmad kai ya fitar da wannan hadisi Imam Nisa'i ma ya fitar da shi Imam Turmizi dukkanin su su ruwaito wannan hadisi wani kila an Bukhari annahu qala huwa asahhu shay'un fil mawaqi ima an naqalto magana daga Imam Bukhari yace wannan hadisi shine hadisi mafi inganci wanda ya fitar koko hadisi wanda yafi bayani akan lokutan sallah saboda ai kaga sai da ya tattara duka lokuta ya dunkule ya shigo da shi a ciki wannan hadisi ya nuna mana lokacin mukutarin da lokacin lalurin duka sallolin gaba daya malai yace wa man akara salata duk wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtaha har lokacin ta ya fita fa alaihi zambun azimun hakika yana da zunubi girma azimu bai girma Allah ya tsare mu illa an yakuna nasiyan sai dai in ya kasance yayi mantuwa ne bi ya manta lokaci yayi an bayyanta auna iman koko yana bacci zamu kawo akwai hadisi wanda suka nuni da Allah yana dauke laifin mai bacci da mai mantuwa an bayyanta har akan sallah din an bayyanta karatu amma da gangan kake sallah akan lokaci hakika kai buzulubi da girma da cikin manya-manyan kaba'iratul zunubi kaba'iratul zunubi shine kamar ƙarya luwadi caca cin haram yin sallah ba akan lokacin ta ba duk suna cikin tsarin wannan kawo ko babban zunubi ne zunubi ne wannan mutum ya dawoma yana yi zai iya kai shi zuwa ga wutar jahannama ko har ma Allah yana faɗi yana gaya mana cewa fa wailil lil musallin ko allazina hum an salatihim sahun allazina hum yara'un wa yara'un al ma'ud Allah yace kalma azaba ta tabbata ga masu sallah wata irin sallah wanda ba sa yin ta kan lokaci sai lokacin la'asar yayi za su yi azhar sai lokacin magariba yayi sannan za su yi la'asar ko kuwa saboda aiki sai an dawo gida hada azhar da la'asar yau haka za yi gobe haka za yi ko ba bacci kake ba ido biyu saboda kana yin aikinka ya fi wancan ibada Allah ya tsare mu da yin haka wannan shi yake cewa tariku salati ina ga ko da azumi ne a mun yi hutuba akan tariku salati anan masallacin ko ina tsaye haka mun yi da irin tanaji na narkon azaba da Allah ya yi wa bai tariku salati Allah ya tsare mu da tariku salati albarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai aya wacce take nuni akan tariku sala wata aya Allah subhanahu wataala yana cewa fakalafa min ba'dihim kalb ada'u salah wattaba'a shahawat fa sawfa yalqawna gayya Allah yace bayan nagartattun bayan Allah sun gabata fakalafa min ba'dihim sai muka maye da bayan nagartattun bayi muka maye su da wasu mutane da ada'u salah suna tozarta sallah wattaba'a shahawat suna bibiyan son zuciyansu ka kin sallah akan lokaci mai kai ka tozarta ta kayi ta lokacin da ranka ya so wannan mai kabi ka bi sha'awa-sha'awan zuciyarka fa sawfa yalqawna gayya Allah ya ce da sannu za mu jefa su a wani ramin wutar jahannama wannan ake kiran shi da gayya amma Allah sai ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba ko wa amala salihan ya kyautata ayyukansa domin wanda ya tuba ya kyautata aiki Allah yana ansa tubansa a manzo Allah ya ce wannan ramin wutar jahannama da za a tara duwatsun duniya a jefa shi a wannan rijiyar wutar jahannama za su narke sai da tsaba azabar da ke ciki kuma da za a jefa dutse za su iya shekara 1000 suna tafiya a cikin rijiyar ba su kai ƙarshen rijiyar ba sai da tsabar zurfinta to anan ake jefa masu tozarta sallah Allah ya tsare mu cikin kuma wutar jahannama albarma sayyidina rasulullah Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan aya da muka faɗi da zu dai fawailil lil musalli allazina hum an salatihim sahun Allah ya tsare mu daga cikin masu sahun a cikin sallah ma'ana masu rafkarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace humul ladina suma su wannan Allah subhanahu wa ta'ala yace allazina salatuhum sahun sune humul ladina akharuna salata an waqtaha sune wannan suke jinkirta sallah akan lokacin ta kamar da Imam Bazzar ya fitar da wannan hadisi daga Ibn Umar bin Ibrahim wa Nawfal bin Muawiya radiyallahu anhu anhu ma la karam sai da kali yace qala rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fatatu salata duk wanda ya bari sallah ta kufce masa faka annama watara ahluhu wa maluhu girman abun ya kai girman kamar wanda ya rasa iyalinsa da dukiyarsa kamar wanda kila ya je wani gari cirani da ya tashi dawowa ko sai aka kira shi a waya aka ce ai iyalinka gaba ɗaya sun mutu dukiyarka gaba ɗaya ta halaka to wannan irin girman abin da irin girman asarar da yayi to tayi daidai da wanda ya bari har sallah ta kufce masa an bayyana wanda sallah ta kufce masa kamar wanda ya rasa iyalinsa ne gaba daya da dukiyarsa gaba daya ka san ko nan ba karamar asara yi ba amma yanzu sahabbai aka ce hajjaje suke zuwa wa mutumin da aka yi sallah raka'a ɗaya ta kufce masa jaje suke zuwa mushi kamar yadda muke zuwa mu gaida mara lafiya sannu Allah ya kiyaye Allah ya tsare sannu saboda yayi asara mai yawa ya rasa raka'a guda a jami'i to ina ga wanda ya rasa sallar gaba ɗayanta a lokacin ta sai a wani lokaci daban yayi ta karayi Allah ya tsare mu albarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah yace man jama'a baina salataini duk wanda ya tara salloli biyu kamar azhar da al'asar ko la'a magriba da isha a lokaci daya min gairu uzurin ba tare da uzuri ba faqad ata baban min al-kaba'ir haqiqa ya shiga wata kofa daga cikin manyan kofofin manyan zunubai Allah ya tsare mu wa amma idza kana ta'khiru an uzur amma in mutun ya jinkirta ne saboda uzurin naumi uzurin bacci ana ji aw nisyan ko mautuwa aw gairuhuma ko wani haka daga cikin uzuran da aka yadda da su faqad bayyana hu qawluhu alayhi salatu wassalam haqiqa manzo Allah yayi bayani akan sa cewa rufi'a an ummati alqadaw wan nisyan Allah ya dauke alqalamin sanya zunubi ko lada daga mutanen sanya zunubi dai anan daga wa daga wa'inda al-adanak al-umata daga wa'inda suka yi kadau ma'ana kuskure suka aikata wani abu bisa kuskure wan nisyan ko suka aikata wani abu daga mantuwa an bayyana ko kuwa wanda yake kan bacci lokacin sallah ya kufce masa wannan ba za a rubuta shi a cikin wanda ya da gangan yake yin sallah akan lokacin ta ba bara a sanya shi a cikin wanda yake yin sallah akan lokacin ta ba wala tusalli nafilatal ba'da salati subh sannan ba a yin sallar lafila bayan an yi sallar asuba ila irtifa'i shamsi har izuwa lokacin da rana ta bayyana kuma ba lokacin hudowarta ba dan ba a yin sallah lokacin hudowarta wa ba'da salatul asr ba a yin sallar lafila bayan an yi sallar la'asar kafin sallar la'asar ake yin sallar lafila ba bayan an yi sallah ba amma ita sallar azhar bayan an idar ana yin sallar lafila sallar isha bayan an idar ana yin sallar lafila amma banda sallar la'asar ila salatul maghrib ba a yin sallar nafila bayan an yi sallar la'asar har sai lokacin sallar magriba yayi an bayyana wa ba'da dulu'il fajr bayan alfijir ya keto ba a yin wata sallah illa wurdin sai dai ga wurdin lin-na'im sai dai sallah ko wurdin da ya zama lazimi ga mutum wanda ya kufce masa to zai iya yi a wannan lokaci wa inda dulusul imami lid-juma'a sannan ba a yin nafila a lokacin da liman ya shigo masallaci limamin juma'a ya zauna lokacin da ya shigo ya zauna ba a yin nafila ko lokacin kamar yadda muke fara gabatar da talkisin abinda khutuban mu ta kunsa kamar yadda muka yi yau da kullum ma da muke gudanarwa ko ta juma'a to a wannan lokacin ba a yin sannan lafila ana ji ba a yin sannan lafila amma kafin liman ya shigo masallaci a masallar juma'a an yadda za ka iya sallar lafira na raka'a biyu an fahimta za ka iya sallar lafira amma matukar liman ya shigo to ba a yi sallar lafira alal mimbar a kan mimbari wabada juma'ati sannan bayan an idar da sallar juma'a nan ma ba yin sannan lafira kaga bayan idar da sallar azhar ana sallar lafira ko to bayan an idar da sallar sallar juma'a ba a yin nafila hatta yakhruju min al-masjid har sai ka fita masallaci idan an idar da sallar anan sallar asuba to in mutum ko shago ne gare ka in ka fita ka koma shagon ka zaka yi sallar nafila anan ko ka fita ka koma gida zaka yi sallar lafira amma a masallacin da kai sallar isha kai sallar juma'a anan ne ba ka yin sallar lafira saboda an samu hadisai da dama sai da lokaci ba sai mun kawo hadisan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan idar da sallar juma'a baya yin nafila a wannan masallaci sai dai ya shiga gida yin sallar lafira an fahimta dan haka baya yin sallar lafira bayan an idar da sallar juma'a har sai dai ka fita daga masallacin juma'a ko ka je gida ko kuma in shago mutum zai tafi ya je shago sannan yayi sallar lafila a wannan lokaci an yadda an da'izi ne ayi sallar juma'a insha Allah saboda karancin lokaci za mu tsaya anan in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan fasali wanda yake magana yanda yake bayani akan shuruɗin salati insha Allah alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa ba daga mu bane daga Allah ne subhanahu wataala dacewa ne daga Allah wannan muka yi kuskure wannan kuma daga gare mu ne da karancin ilimin mu da gajiyawa irin namu dama ba kawai karambani ne irin namu da kuma kokarin dai a samu lada cikin sha'anin Allah Allah ya yafe mana alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah.